Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule dauke da shirin.
Amin. Amin tuma amin. Amin. Amin tuma amin ya Allah.
Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai waiwayi batun shayar da jariri nonon uwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware makon farko na watan Agusta, wato daga 1 zuwa 7 ga watan, ya zama mako da za a yi gangami don faɗakar da iyaye game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Saboda muhimmancin hakan ne yasa na tuntubi Dr. Aisha Sani Faruk, likita a bangaren kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, inda na fara da tambayar ta muhimmancin wannan rana ko kuma mako ga al'umma.
Shayar da nonon uwa abu ne da yake da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Za a iya cewa shi ne mataki na farko na samun ingantaccen rayuwa. Saboda muhimmancin shi ne ma hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta ware mako guda, wato makon farko na watan Agusta, a matsayin makon shayarwa. Kasidar bana kuma an yi mata taken tallafawa shayar da nonon uwa domin samun ingantacciyar al'umma. Amfanin shayar da nonon uwa yana da yawa kuma ba gaɗa bane kawai, har ta ita ma uwa da take shayarwa. Wasu daga cikin amfanin nasa su ne: da farko dai, nonon uwa kyauta ne daga Allah, tunda ba fiya za ka yi ba, kuma yana ba ma yaro duk sinadarin da yake bukata a matakin farko na rayuwa, wanda waɗannan sinadarai suke taimakawa wajen cikakken girman yaro tare da kare shi daga cututtuka. Ita kuma uwa yana taimaka mata wajen tazarar iyali, yana kuma rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar daji da nono.
To likita, gashi dai kin faɗi muhimmancin shayar da nonon uwa. A wani lokaci ne ya kamata a shayar da jariri daga lokacin da aka haife shi? A wani lokaci ne zuwa wani lokaci kuma ya kamata?
To, ana son a shayar da yaro daga haihuwa zuwa shekara 2. Amma a wata 6 farko ana so a bawa yaro nono zalla, domin a wannan matakin nonon uwa na da duka sinadaran da yaro yake bukata. Daga wata 6 nan kuma ana son a hada ma yaro da abinciccikan gina jiki.
To likita, dan da ba a shayar da shi nonon uwa ba, me da yake rasawa idan bai samu nonon uwa ba?
Kamar yadda na shaida miki a farko, shi nonon uwa yana da sinadaran gina jiki. Waɗannan sinadaran su ne suke taimakawa wajen yanda jiki zai gina sosai, musamman bangaren kwakwalwa. Don haka rashin shayar da yaro nonon uwa ba tare da kwakwaran dalili ba, za mu iya cewa abu ne mai hatsari ga yaron. Domin duka bangarorin jikinsa ba za su girma yadda ya kamata ba, kuma wannan abu ne da ka iya mashi illa har girman shi. Don haka ina kira ga iyaye mata da mu yi hattara, shi shayar da nonon uwa abu ne da amfanin sa makan ba zai musaltu ba.
To likita, ana iya samu kaman da gaske a ce yaro gashi an haife shi a ce ya ki kama nonon uwa, sam wani dalili ne zai sa haka?
Gaskiya dai, idan har yaron lafiyayye ne, to yawanci za ki ga matsala daga wajen uwa ne, musamman ma masu haihuwar fari. Akasari abin da ke faruwa shine za ki ga kan nonon uwar bai fita sosai ba, ko kuma a samu ƙarancin ruwan nono. To wannan sai ya sa yaran su ki kamawa, saboda shi yanda Allah ya yi yaro bai sanya wahala. Sai dai kuma ana samun yara masu matsala, kamar za ki ga wasu harshensu a haɗe yake, ko kuma ki ga leɓensu a rabe. To irin waɗannan yaran suna iya samun matsala wajen karɓar nono, don haka yana da kyau a je asibiti a duba.
To ban tsaya nan ba, na zanta da Ummu Usman da Marka, dukkaninsu masu goyo ne da ke zaune a jihar Jigawa. Ko me suka fahimta da wannan mako da aka ware domin su?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina ganin muhimmancin wannan rana da hukumar lafiya ta ware na shayar da yara jarirai. Rana ce mai muhimmanci ga mu iyaye da kuma su yara. Yaro na ɗan wata 9 ne. Yaro na ina shayar da shi daidai gwargwado, ma'ana duk lokacin da bana barin shi ya zauna da yunwa. Kuma yaro ne mai hazaka, yana da kazar-kazar, akwai ƙoshin lafiya a tattare da shi, baya laulayi. Saboda muhimmancin shayar da yaro, musamman ga nonon uwa, yana da matuƙar tasiri a jikin su yara, ba sa cika yin laulayi na ciwo ko wani abu. Sannan yanayin ƙarfin jikin su da kuma kuzarin su ya bambanta ga yaran da ake ba su wasu abubuwan da ba su shafi da ba nonon uwa ne kawai zalla ba. Amma a yanzu a watannin sa yakan ci komai, so bana samun wahalar bashi abinci. Duk abin da ya samu yana so ya ci, zan bashi kuma yana ci lafiya alhamdulillah.
Assalamu alaikum, sunana Marka. Mun gari da wannan ranar sosai gaba da yadda kuke tsammani. Wallahi mun gode muku, Allah ya ƙara muku ɗaukaka da cigaba. Talmudi a da a karkaran umma kai aihuwa, he mutun yayi kwana uku ma bai dauki dan sa ya ba ya tsotsa ba. Amma a yanzu saboda muna zuwa gurin ma da suka san yadda duniya take tafiya, yanzu daga mun aihu zamu dauki dan mu ba ya tsotsa. In ga ta wannan ma mun samu ci gaba. Kuma daga yaro ya fara cin abinci, ya nemi a bahi kafin ya wata hidima na sa'ilin din zamu bahi. Amma yanzu in ya wata hidima zamu ki bahi, komai muke ci su italiya, su wake ne, jalaf, su jalaf din dankali, duka muna biyo yara. Yadda nake hayar da shi, in ya nemi ya sha zan bahi ya sha a sa'ilin da na ji yana yawan kuka, ko kuma in na ga dai nono ya ciccika sosai zan ɗauke shi na bahi ya tsotsa. In kuma na ga ɗaya ya ɗaya bai ha ba zan ba shi dole ya hanya ɗaya ma sa'ilin nan na ji daɗi saboda ni ma azumin nawa. To gaskiya lafiyar sa dai kalaukan yanzu tunda aka haife shi dai ba wani matsala sosai a tattare da shi dai ne. Mu dai har yanzu a karkaran mu dai muna nan, wasu basu kansu bi wai ba, har yanzu sun aihu ma basu fara biyo yaran su. In saboda in sun je malaman asibiti sun ce musu suke cewa su bai yaro a take izu nuna a su, gaskiya kansu bi wai sun yi dan kwanaki biyu ku tukun da ɗauki yaro ba shi. Amma yanzu muna so a ƙara wayar mana da kai akan saboda wannan abubuwa.
To Ummu Usman, ya wani shawara zaki bawa iyaye game da su dinga shayar da jariran su nonon uwa?
Ina ba mu mata, ƴan uwa na mata, shawara akan su ci gaba da shayar da yaran su kamar yanda ya kamata, saboda mu kariya ne gare mu ga kuma su yara, saboda suna samun kuzari, sannan yana hana su hana irin laulayi, yawan ciwo. Za a ga yaro baya rigima yanda ya akai akai, saboda yana samun ya kare koshi. Sannan mu gare mu mata, kamar waɗanda suke samun ciwo na daji na ma abna nono, za a ga cewa yana karewa, kamar waɗanda suka fi shayar da yaran su, yana preventing. Su kuma wanda suke kin shayar da yara, za a ga cewa sun fi shiga hatsarin samun irin waɗannan ciwo. Ina bawa ma iyaye mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaran su ma yara ƙanana, saboda yana ƙarawa yara lafiya fiye da yanda za a ba su abubuwa na gwangwani ko abubuwan da muke ci. Saboda shi ruwan nono kai ɗai aka bar yaro da shi na tsawon watannin nan da suke abin nan suke sha, na kamar misali wata shida da ake yi, yana suna samun komai, sinadarai na abinci, ba abu ya kunshi abubuwa da dama na sinadari. Ko da a ce za mu ba su abinci, ba za su hada wannan sinadaran lokaci guda ba, amma shi ruwan nono zalla kawai ma in aka bari yana da su ruwa da sauran abubuwa da ake samu a cikin abinci, yana ƙarawa yaro kuzari. Sannan yanayin ƙarfin jikinsu da ƙarfin jikin wanda ba a shayar ba da bambanci. Sannan ƙwaƙwalwarsu ma tana samun abinci da yawa wurin samun in suka sha wannan ruwan nono na uwa, da dai ma abubuwa masu mahimmanci da dama.
A da dai kwana uku muke bombe a rasun tsotsa ba, amma ko ruwa da ba ma ba su. Amma yanzu da yake ana ta tattambaya, muna tambaya kan mu yana wayewa a kullun da ko da yaushe. Yanzu mun aihu kuran da muka aihu a sa'ilin nan ma za mu ɗauki nono mu bahi mu ci gaba da ba su ruwa. Yanzu ko yaushe muna biyo yara nono, in ban ba su ma za ki ji nonon mu ya yi sanƙeƙe da shi. Amma mun ba su za mu ji nonon ya yi daɗi, kuma shi ma yaron za ki gan ya yi lafiyarsa daban da ta wanda ba a ba su da suna haɗin nan. Za ki gan su warginsu ma ba iri ɗaya ne da na da ba da na yanzu.
To ma sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kau ban
sarkin bai